改编我进口的九万五头发特罗等九万币你那算我们的不是我们的路了可多钱waɗannan sutura ne da abubuwa waɗanda ‘yan uwa musulmi tun farkon azumi maka fara yi kuwa an danka kawo dillacin da aka zo za ka an zo da irin wannan wannan na ‘yan uwanmu ne waɗanda suke cikin yanayi na gudun hijira a waɗancan waɗancan yankuna so ‘yan uwa musulmi nan mun ma yi lacca a kai akan cewa akwai bukatar mu mu taimaka musu da abin da muke da shi na sutura ne haƙi ne kuɗi ne da makamantansu wanda za mu ɗauka mu kai musu a matsayin ‘yan uwan musulmi suna cikin wani tagayyara ga namu taimakon kuma manufarmu ba shi kenan ga wannan wata na azumi an daina ba insha Allah za mu tsara yadda za a wurare daban-daban za mu sanar da zuwa gobe muna sa rai za mu sanar da wuraren da abin nan je zaria wanda kuma haɗin kai da jama'atu waɗanda jama'atu musulman wanda suka zo suka yi zacce da kuma ma'aikacin mu nan wanda yake sun je har can din san wannan aiki na zagaye sun ga yadda matsalan suke kuma suka zo mana da bayani ga bukatar da ake da shi a wurin to shi ne muka abin nan na fara gabatarwa ne don ku san mene ne wannan wanda a ƙarshe za ku tafi da wannan kuma na san ɓangaren kuma akwai abubuwan da za ku yi Allah ya haka zamana ‘yan uwa assalamu alaikum a har yanzu za mu soma wannan zacciya da idan Allah kuma za mu nemi a wajen buɗe taro da addu’a barista Yunus Babbale ya buɗe mana wannan zama da du’ari.
Salamu alaikum. Saluwa da mu biyu kai. Allahu salamu alaikum wa rahmatullahi. Kamar su rito rito bayan ta zai bayan ware ne bayan filani mai yakin da jirgi. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma inni nas'aluka
shugaban zaman namu ne shi ne zan gabatar shi kuma zai gabatar da mai lacca da kuma taken laccar tamu ta yau lacca ta bakwai shugaban zamanmu shi ne Malam Nura Dambo kuma yawanci wasu munnan sansan shi shi ne shugaban makarantar Baba Ahmad Foundation wannan takaitaccen gabatarwa ina din ya isa an gane saboda haka zan miƙa abun magana din zuwa gare shi sa'annan shi kuma zai gabatar mana da mai lacca din muna fata Allah ya taimake mu gaba daya akramakallah bismillah
billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malaman da zai gabatar da lecture a yau shine dan uwa Sheikh Malam Bashir Lawal Allah madaukakin sarki ya masa gudunmuwa abinda zai yi lecture akai kuma karancin karatun addini tsakanin matasa da magidanta babu shakka ya kamata a kodon lokaci mu rika kwankwasa kunnuwanmu da zukatanmu da wannan mutum domin karatun addini a cikin wannan al'umma da aka yi mana tarbiyya da ikra farkon kalmar da ta fara kwankwasa kunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce waccan nan kalma ta ikra to to bi dace a ce matasa da magidanta kuma su zanto suna da sakaci wajen neman karatun addini ba. Jan hankalinmu akan wannan batu yana daga cikin abin da suke wajibai musamman a daidai irin wannan lokaci. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya jagoranci malam wajen faɗa mana daidai, mu kuma ya ba mu ikon aiki da duk abin da zai zantar da mu na faɗa kasuwa. Akarmaka Allah, bismillah.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaban wannan cibiya Director Professor Bala Babaji da sauran ƴan uwa gabaki daya, ina jaddada mana gaisuwa ta addinin musulunci bayan wacce nayi, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan haka, kamar yadda aka gabatar, taken haduwar mu shine karancin karatun addini tsakanin matasa da magidanta. Ɗan alƙalimban bayanai da na tattara a cikin abin da zan gabatar, na fassara taken da larabci fushu zahiratul ummiyati diniya bainal ahdathi wal muslimin. Kusan fassarar wancan taken da aka bada kenan. Wannan mawdu'i ne da ya zo a kan gaba, kuma ya zo a lokacin da ya kamata a ce a tattauna a kansa, lura da halin da muke ciki. Kamar yadda mai gabatarwa shugaban zama ya nuna mana mahimmancin wannan mawdu'i, kenan in an yi magana akan wannan mawdu'in a irin wannan lokacin da muke ciki, kuma a irin wannan cibiyar wadda an assasa ta ne domin ta yi bincike akan abin da ya shafi lamurran addinin musulunci, wani abu ne da aka yi shi wanda ya zo a kan daidai, kuma wani abu ne da aka yi shi wanda ya dace. Ba zan ja lokaci ba a wajen gabatarwa mai tsawo. Iyaka abu na farko da nake so in yi magana a kansa bayan gabatarwa da na yi wannan takaitacciya, wajibinmu ne mu sani cewa al-islamu dinu ilmi, musulunci addini na ilimi, ba a yin sa da jahilci. Sharadin addinin musulunci na mutum ya inganta ya kasance ya yi shi akan ilimi. Malamanmu suna da ka'ida, suna cewa i'lam thumma taqit, ko su ce i'lam thumma amin, ka fara koya sannan kai imani. Wannan yana cin karo da abin da ke cikin addinin kishiyoyin mu kristoci. Su suna da ka'ida tana cewa i'taqid thumma lam, i'taqid thumma alam, ka fara kudurtawa sai ka shigo sannan zaka sani. A'a, mu musuluncin ka ba zai inganta ba sai ka san me ake nufi da musulunci. Shi yasa Allah ta'ala ya fara da manzansa sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda shugaban zama ya fara gabatar mana, kamar yadda mafi yawancin mu muka sani. Farkon abinda aka fara saukar ma manzanmu sallallahu alaihi wasallam shine ikra. Ikra fi'ili ne amri wanda suka san nahwu sun san koda yaushe fa'ilin sa boyayye ne, wato wanda zai yi aikin boyayye ne. Ikra anta, sannan kuma sai ba a ambaci me za a karanta ba, amma dai an ce masa yayi karatu. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, kayi karatu da sunan Ubangijinka wanda shi ya yi halitta. Abu na farko kenan da ya fara kwankwasa kunnan manzanmu sallallahu alaihi wasallam na wahayi a daidai lokacin da wa wajadaka dallan fahada thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan wani addini yake ba, ba yi da wani ilimi da Allah ta'ala ya sanar da shi, amma sai kuma aka ce masa yayi karatu. Wannan idan ya nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin karatu a cikin addininmu na musulunci. Sannan bayan haka Allah ta'ala ya sake kallon wannan manzo nasa mai daraja yace masa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah ta'ala yace masa fa'lam annahu la ilaha illallah, ka sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah, can an ce iqra nan kuma sai aka ce fa'lam. Akwai alaka tsakanin al-ilmu da al-qira'a. Ana samun ilimi ba dole sai ta hanyar al-qira'a ba, amma kuma al-qira'a na ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da ake samun ilimi. To a can an ce mata iqra domin a nuna muhimmancin karatu, nan kuma sai aka yi amfani da lafazin ilimi sai aka ce fa'lam annahu la ilaha illallah. Shi yasa babban malami al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahmatullahi alayhi a cikin babban littafinsa As-Sahihul Jami' ko Al-Jami' As-Sahih ya babi a cikin Kitabul 'Ilm yace babun al-'ilm qabla al-qawl wal-'amal, yace babi da zai yi bayani akan wajibi ne mutum yayi ilimi kafin yayi aiki ko yayi magana. Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi da yazo sharhin tacen wannan babun, haka al-Imam al-'Aini dukkanin su sai suka ce wannan na nuna mana cewa annal qawla wal amala la yasihani qabla al-ilmi, da magana da aiki ba sa inganta sai an yi ilimi. Duk abinda zaka faɗa to ya zama kana da ilimi da yake goyen bayan wannan abinda kake faɗi. Wannan ita ce ka'idar mu ta addinin musulunci, idan zaka yi wani aiki to ya kasance akwai goyen baya na ilimi tabbatacce a game da wannan aikin da kake yi. Al-Imam al-Bukhari sai ce li qawli Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, sai kafa hujja da wannan aya a ciki an ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ka sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wastaghfir li dhanbik, sannan ka nemi gafarar zanubinka, walil mu'minina wal mu'minat, sannan ka nema mu'minai mata gafara a wajen Allah, sannan ka nema mu'minai maza gafara a wajen Allah. Al-Imam al-Bukhari sai yace fa bada'a bil ilmi qabla al-qawl wal amal, sai Allah ta'ala ya fara da ilimi kafin magana kafin aiki. Al-istighfaru qawlun wa amalun, istighfari magana ne kuma aiki, magana ne kuma aiki. To amma sai aka jinkirta istighfari a can gaba sai da aka ce ai ilimi. Wannan yana cikin abin da ke nuna mana muhimmancin ilimi da kuma karatu a cikin addininmu na musulunci. Gaba ta biyu ita ce wasu misalai da suke nuna mana muhimmancin ilimi a rayuwar magabatanmu na kwarai, tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiransu tabi'ai da almajiransu kai har waɗanda suka biyo su da kyautatawa. Abu na farko da ke nuna mana shaida babba a game da muhimmancin karatu a cikin musulunci da kuma yadda magabatanmu suka ba karatu muhimmanci, sahabbai babu magidanta, babu maza, babu mata, ba yara, kowa aikinsa shine ya zai ya ga yayi karatu, kowannen su ya zai ya ga yayi karatu. Shi yasa al-Imam al-Bukhari a cikin dai wannan littafin nasa Sahihul Bukhari al-Jami' as-Sahih ye babi yace babun at-tanawu fil ilm, babun da zai yi bayani akan ana son wakilci, zai iya yuwa a nemi ilimi ta hanyar ni in wakilce ka yau in je in koyo, kai kuma ka je ka koyo gobe ka koya mu, ya aka rike yi. Al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi a cikin Sahihul Bukhari nan sai ya kawo mana misalin rayuwar Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani babban aiki. Malaman mu na sira suna cewa bayan hijirar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga Makka zuwa Madina, wasu malaman sira suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gina masallacin sa ba hatta akha bainal muhajirin wal ansar, har sai da ya kulla dan uwantaka tsakanin mutanen Madina da kuma muhajirai, ya kulla alaka tsakanin su har wasu malamai suna ruwaitowa cewa a wannan lokacin idan ba muhajire ya rasu to balansari zai iya gadan sa saboda wannan ɗan uwantakar da annabi sama ya kulla a tsakanin su to sayyidina Umar radiyallahu anhu annabi sama ya kulla alaka ta ɗan uwantaka tsakanin sa da wani balansari sayyidina Umar kuma dan kasuwa ne shi kuma wannan balansaran manomi ne dama mutanen Madina an san su da noma su kuma muhajirai an san su da kasuwanci sayyidina Umar da kansa yake ba da labari yace sai muka zama muna munawa ba tsakanin ni da wannan abokin na balansari yau in je majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya tafi gonar sa idan ya dawo daga gona sai mu hadu sai in koya masa abin da naji daga annabi sallallahu alaihi wasallama gobe ni kuma sai in tafi kasuwa ta shi kuma sai ya zo majalisin annabi sallama ya koyo karatu daga annabi sallama in na dawo ni kuma sai ya koya mu haka suka rikai anan ne ma sayyidina Umar radiyallahu anhu yake ba mu labarin bayanai na abubuwan da suke gudana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin sa da matansa cewa ai matan annabi sallallahu alaihi wasallama har sukan yi masa magana ma ya musu magana su iya mayar masa a wannan aka samu to kun ga wannan sheda ce babba da ke nuna mana ashe magabatan mu sun kasance karatu a wajen su ba abun wasa bane magidanta daga cikin su ƴan kasuwa manoma basu yadda kasuwanci da noma su hana su neman ilimi a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba dalili na biyu da ke mana sheda akan haka mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda bahaushe ke cewa ha maza ha mata to haka mata suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam basu yadda a tsire musu akan wani babi na ilimi ba bacin halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yi to sun kasance kuma sun zo sun nema a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kebe musu wata rana ta musamman yawmun makhsusun linnisa'i kenan rana ke bantacciya mata kawai manzon sama zai karantar ya dauki mas'alolin da suke da alaka da su ya tattauna da su akai ya fadan musu mas'alolin fiqh da suke da alaka da su da sauran abubuwan da suka shafi harkoki na rayuwar mata hadisai da yawa sun zo akan haka ba sai an ta lissafo su ba misalai da yawa sun zo mata sun kasance su kan zo su cire wannan damuwar da ke cikin zuciyarsu wadda ba za a kira ta da kunya ba damuwa ce su cire ta su iya tambaya har ma idan sun zo za su yi tambaya kan wani abin da kila za a ji akwai damuwa a ciki sai sun yi shimfiɗa Ummu Sulay radiyallahu anha Umaysa'u bintu Milhan uwar Anas radiyallahu anhu ta kasance wata rana ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت شي يا ما أيكن الله الله بايا كن يفتن غسكيا ده أبن دي زمن غسكياني تو الله بايا جن كن يفتش شين إدمة تيمة فالكي تنا تارا وادا نمجزاتي وانكا بس يدع وشي سوء بايا با باين إلني دا سكي كويا نمسمن دا جماعيكي صلى الله عليه وسلم to sun kasance kuma suna zuwa su yi tambaya akan tara mamaki kwara daya tambayoyi masu dimbin yawa ta zo ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan tambayoyin tambayoyi ne da suka shafi harkokin su na mata al-imam ibn asakir rahmatullahi alaihi a cikin tarihu dimashq ya ba mu tarihin wata mata da ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi masa wasu irin jawabai masu kama kwakwalwa yau da za a ɗauko waɗannan jawaban da ta yi a ba mu a ce mu haddace an ba mu aiki cikin maganar tata take da balaga da zalaka da iya magana da kuma isar da saƙo wannan dai yana nuna mana mahimmancin yadda magabatanmu mazansu da matansu yaransu da manyansu mazansu da matansu suka kasance suna kula da ilimi da kuma karatu misali na uku shine Ibn Abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a tun yana dan karami yace Allahumma alimhu alkitaba wa faqihhu fid din ya Allah madaukakin sarki ka karantar da shi fassara alqur'ani sannan kuma ka sanar da shi fiqhun musulunci malaman mu suka ce sayyidina abdullah ibn abbas aktharu sahabati fatwan shi yafi kowa yawan fatawa a cikin sahabbai al-imam as-suyudi a cikin alfiyas yana cewa wal bahru awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatu al-hadi al-abar yace gabaki daya ibn abbas radiyallahu anhuma shi yafi kowa yawan fatawa a cikin sahabbai al-imam nahzm a cikin littafin sa ihkam al-ahkam al-ihkam fi usul al-ahkam yana cewa yawan fatawa na sheda akan yawan fiqhun malami yace fatawar ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu da za a tattara ta to manyan mujalladai ne haka al-imam al-qayyim ya fadi a cikin littafin sa ilam al-muwaqqi'in 'an rabb al-alamin to ibn abbas din nan duk da waccan addu'ar da annabi sallama ya masa to kullun bayan rasuwa annabi sallama idan ya san wani sahabi ya san wani abin da shi bai sani ba haka zai tashi ya je kofar gidansa ya zauna wata rana ya je gidan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn thabit radiyallahu anhu al-fata al-ansari al-farabi masanin raban gado ya kai masa ziyara ya tafi wajen sa don neman ilimi bai fito ba sai ya kwanta a kofar gida har bacci ya kwashe shi zaid radiyallahu anhu ya fito ya ga sayyiduna abdullah ibn abbas yana bacci ya tashe shi ce ya ibn ammi rasulillah ce ya dan babban annabi sama me yazo da kai yace wallahi nazo ne li tu'allimani dan ka karantar da ni sai ya ce halla arsalta ilaina kana babban mutum kana dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ka zo da kanka me yasa baka aika mu zo ba mu mu koya maka yace la al-ilmu yati al-ilmu yu'ta wa la yati ilimi bin shi ake ba shi yake bi ba har abin da ya gudana tsakanin su to ku duba ibn abbas bai tsaya ya ce ai annabi sama ya masa addu'a ba a'a dare yake gyarawa ba batawa ba ba bata dare wanda ya je sulma shi ya bata dare amma wanda ya karatu gyara dare yayi ko ya raya dare to raya daren sai ce almajiran sa suna waitowa suna cewa a dare guda ibn abbas radiyallahu anhu yakan yi bincike a cikin fannona guda 12 idza malla an ilmin dakhala fi ilmin akhar in ya gaji ya kosa ya ji an yi ya karanta wancan fannin ya gaji ya haddace abubuwan da zai haddace sai ya koma wani fanni har ma idan ya gaji da ilmoman nan sai ya ce hatu da wawina shi'r ce ku kawo mana waƙoƙi ku kawo mana diwani noni na waka mu dan karanta mu samu lallashi zuciyar mu ta dan huta saboda a cikin karanta waka akwai hutawar zuciya zaka dan karanta wani abu mai dan dadi ko in ma an samu wanda zai dan rera haka kila tafi dadi to ibn abbas radiyallahu anhu misali ne babba da ke nuna mana yadda magabatan mu suka dauki karatu da muhimmanci misali na hudu wannan ya shafi matasa ne duk da na ibn abbas shi ma ya shafi matasa amma rayuwar shi har sai da ibn abbas ya makance saboda ilimi yana ɗaya daga cikin sahabbai da ake kirga su wanda suka rasa idanuwan su kafin su koma ga Allah subhanahu wataala to akwai sauran abdullahi da ake da su gwarazan matasa abdullahi ibn umar abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi ibn zubayr banda abdullahi ibn mas'ud dama ya girme su kuma ya riga shi rasuwa da wuri to waɗannan dukkanin su har ana hada su da su da ibn abbas a ce al-abadilatul arba'a dukkanin su matasa ne annabi sama ya rasu ya ga kowanne daga cikin su bai kai 20 ba amma su suka haddato mana wannan ilimin haka suka dage suka yi karatu wannan sheda ce sheda ta biyar da ke nuni akan yadda magabatan mu suke kula da karatun addini shine yadda ake tasowa ta kanaf ayo kungiya ayo ayari azo daga gari mai nisa domin koyan addini daga a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam musamman karshe rayuwar annabi sallama Allah ya sa mutane su rika fitowa daga kauyuka da suke gefan jaziratul arab su shigo garin madina domin su karbi ilimin alqur'ani da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam malik ibn al-huwairith رضي الله عنه يا مسلمت أتشق شرعي وأنب صلى الله عليه وسلم أما يي أوري أورن بفقان لكيبا يتفي مسلمت زوا يجي تاري أما سلاتهم أنب صلى الله عليه وسلم من زال سسما يقليش من زال سسما ياسن سيكولوجي نمتاني ya tara su wata rana bayan sun yi watanni a wajensa wasu malamai sun ce sun yi wajen wata uku suna koyon karatu a wajensa sai ya ce musu ku koma ga ruwanku Malik ibn Uwaydi ce ya ma'aikin Allah mu fa mun zo ne mun dawo na mun sai ya ce har da kai kana angonka ce a'a abinda kuka koya a gare ni ku koma ku je ku karantar da al'ummarku abinda kuka sani daidai gwaggwado ku je ku sanar da al'ummarku har manzo sama ya ba su ka'ida cewa in lokacin sallah yayi dayan su ya kira musu sallah sannan su zabi limamin da yafi su sanin alqur'ani sannan kuma su yi sallah kaman yadda suka ga annabi sama yana sallah to alwaqtu ayari da suke zuwa daga garuruwa mabambanta su zo su koyi ilimi a wajen annabi sama sheda ce ta yadda magabatan mu suka riki ilimi da kuma karatu basu sakaci ba basu yi mai ilimi da karatu rukunta kai nan najasa ba da gaske suka rike ilimi sheda ta shida ta kanas mutum shi kadai sai ya tafi watanni ya tafi ya je neman ilimi ya je karatu tun daga sahabbai al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi yana da littafi dan karami da ya rubuta ya sa masa suna ar-rihlatu fi talab al-hadith in mutum ya karanta wannan littafin zai ga hikayoyi masu ban sha'awa da al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya ambata a cikin wannan littafin nasa mutum zai tashi ya tafi wata uku a ƙasa domin ya je ya ji hadisi daya hadisi biyu hadisi uku ya ji wannan hadisin bai ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya ji labarin akwai dan uwansa sahabi yana gari kaza yanzu sai ya tashi ya tafiya daga Dimashq Sham Syria ya tafi Iraq ya je Baghdad ko ya je Kufa ko ya je Basra ko ya zo Madina ko ya je Palestine tafiya a ƙasa ya je ya koyo waɗannan a baya ba cikin sahabbai ba cikin tabi'ai ba cikin tabi'ut tabi'ina ba a ƙarni na biyar an yi wani babban malami al-imam Muhammadu Tahir al-Maqdisi ya rayu a wajen Palestine su ne ake cewa wajen al-Maqdis can yace da kansa yake bada labarin al-imam Zahabi ya kawo a cikin Sirru Alamin Nubala yana bada labarin yadda ya ba karatu muhimmanci yace bultu dama marratai yace su biyu ina bawalin jini ba mai sunanta ba tsalgiya yake da ita ba ruwa a jikin shi wata rana ya tashi daga Palestine ya tafi Makka a ƙafa yace shi duk a neman ilimin sa bai taba tafiya ya hau abin hawa ba a ƙafa yake tafiya sannan bai taba neman taimakon wani ba bai taba cewa wani ya taimake shi ba to yace yayi bawali so biyu bawali na farko da yayi na jini shine ya tashi daga garin su daga Palestine ya tafi Makka a ƙafa ruwan jikin shi ya ƙare bai samu ruwan da zai sha ba ga talauci saboda ka ya kama bawalin jini sannan na biyu yace wa marratan fi Baghdad sannan nayi bawali na jini na biyu a Baghdad ya tashi daga Palestine ya tafi Baghdad shi ma irin wannan matsalar ta sake kama shi yayi bawalin jini ku duba ya bada labari cewa ya taba zuwa garin Tunis da yaje wannan gari sai ya zama kwanan shi uku bai ci abinci ba saboda talauci a aljihun shi babu komai sai dirhami daya kudin karfe kaman a can lokacin kace kwandala ko wanda suka kashe kwabo su ce kwabo shine aljihun sa sannan yana sanya sai takaddun da zai yi rubutu ba littafi ake da shi a lokacin ba takadda mutum yake siya ya hada alƙalami da kansa alƙalamin kara ya yanka ya samu tawada da ita zai rika rubutu shi yasa kafin ka mallaki littafi kwara ɗaya sai ranar da ka sauke shi a gaban malamin ka in karatu kake a gaban malami ko kuma kila akwai shi a library kaman yadda nan ake da library ka je ka samu wani copy da wani shi ma ya kwafa ka je ka kwafo da kanka ba a da kamfanonin buga littafai a waɗannan lokuta yace to dirhami ɗaya ne a cikin aljihunsa gayin wa kwanan shi uku bai ci abinci ba sannan kuma gashi yana son ya sai takarda da alƙalamin da zai yi rubutu ya zauna a daki sai ya fito da wannan dirhamin ya kalle sai ya ji cikin shi na cewa qur yunwa yace ya rasa yadda zai yi kawai sai ya fito bai san inda zai je ba yace saboda tsananin yunwa sai ya dauki dirhamin nan sai ya jefa a bakin sa kawai sai ya haɗe saboda yunwa ya cinya dirhami ya cinya kwabo alagatsman ya cinya kwabo yace sai ya rika makan shi dariya da kansa yana makan sa dariya a hanya sai wani mutum ya gamu da shi yace me yasa kake dariya kai kadai yace ba komai yace na rantse da Allah idan baka fada min ba matata ta sako in rantsuwar da suke yi da shikenan sai ya fada masa yace ya ga abin da ya faru yace sai ya shirya mini liyafa a gidansa yace in zo in ci abinci sai nace ba zan je ba saboda tsare mutunci yace shi ba zai je ba kuma ba rokayi ba ya rantse min da Allah yace ya rantse da Allah in ban je ba na ci ba matar shi ta saku yace sannan naje ki to shine na taba sanin wani ya bani gudunmuwa a haka kuma aka yi karatun ku duba littafansa da ya rubuta babban malamin hadisi ne babban malamin fiqhu ne babban malamin suluki ne yana da littafai da yawa da ya rubuta a fannona mabambanta to wannan misali ne da magabatan mu suka kasance suna da shi na su tafi su je su tambaya ko kuma su je neman ilimi su bajjarin su misali na bakwai da zamu buga shine hatta ƴaƴan sarakuna ba a bar su a baya ba ƴaƴan sarakuna malamai ne a cikin magabatan mu sannan sarakunan ba su yadda ƴaƴansu su zauna a matsayin jahilci ka dawo daular Banu Umayya tana ɗaya daga cikin daulolin da musulmai suka fara shiga shagala mawaka sun fanta ma a wannan zamanin ga wanda ya karanta adabi to amma duk da haka ba su yadda ƴaƴansu su zauna da jahilci ba Abdul Malik ibn Marwan shine na biyu a gidan ad-daulatul marwaniyya bayan Marwan ibn al-Hakam babansa shi ya gaje shi ko da ɗayansu sun zauna da jahilci ba an samu dai ɗayan dan safara ɗaya shi ma ba ilimi ne bai yi ba Allah sai ya halice shi dolo kuma shi baban baya san abin da zai bata masa rai Al-Walid ibn Abdul Malik ran nan an zo ana taro kai aka ce Al-Walid yazo ya jawabi ko ya buga ya duke siba wai ya kuskure lokacin ba siba wai sai ya duke na hawo kawai sai baban ya dukar da kai an taba tambayar baban Abdul Malik ibn Marwan aka ce shifta qabla mashibik kun kai dade ka tsufa kafin lokacin tsufan kai yace wallahi shayyabani su'udul manajir yace hawa minbari ne ranar juma'a da ran idi yasa ne ne hudu ba ne fufura da wuri saboda ba na san in na hawo minbari ina hudu ba in yi kuskure ko kwara daya na hawo sarkin duniya to wannan dan nasu Al-Walid sai ya zama dolo ranna an zo ana taro kawai ya jawabi ya faride kawai sai baban ya dukar da kai ce wallahi azarra bil walid hubbuna lahu yace san da muka nuna masa ba ma san a taba shi a makaranta shi ya jawaga yanzu ya zama dawo ya zama katotan yaro amma bai iya magana ba to abun kunya ne a wajen sa a ce mutum dan sa bai da ilimi sarakuna ku dawo daular Banu al-Abbas ku dauki misalin Harun ar-Rashid yadda ya dage sai ƴaƴansa sun yi karatu ina jin wanda yake bincike akan ilimi ba yadda za a yi karanta tarihin ilimi bai ji an faɗi Harun ar-Rashid ba bai ji an faɗi ɗansa Al-Ma'mun ba Al-Ma'mun ɗin nan wata rana yana zaune a fada wani muna malam ya shigo muna malam ko ɗan shehu ko di malam ko duk su ne ya shigo da ya shigo ya zo ya gabatar da kanshi ya gaisuwa sai yake cewa ran kai dade ni malamin hadisi Al-Ma'mun yace hadisi ne ka haddace sai ya shiru sai ya jawo isnadi yace ka san wannan hadisin sarki ya jawo ma malam malai fiki da ido bai gane ba sai da ya jawo masa hadisi guda 10 bai san ko dai a ciki ba sai ya ce kai da Allah tafi shan kawai kudi ka zo nema yace ku dau dirhami uku ku bashi ka ga me ma samu da yawa ba dirhami uku fa sarki ya baka dirhami uku ai ka san an maka kora da hali ne kawai tafi baka da amfani anan to sarki ne sarki al-ma'mun haka suke jiya su zauna da malamai manya-manyan malamai su fada su fadi sarki yana fada malami na fadi sarki na fada a fannin malamin ba su yadda su zauna a matsayin jahilai ba haka magabatan mu suke da ina ganin waɗannan misalan mu bar su haka mun samu misalai guda bakwai da suke mana sheda akan cewa magabatanmu karatu suka zauna suka yi ba sai mun taho sauran karnona mun buga misalai da wasu malamai ba kawai amma dai ƙari mu dawo nan kusa-kusa ƙasarmu ƙasarmu ta Najeriya a ƙasarmu akai daular da ake ce mata ad-daulatul usmaniyya har yanzu akwai alamomin ta akwai sauran ta har yanzu kuma ana cin gajiyar ta har yanzu ana cin albarkarta to ku kalli wadanda suka assasa wannan daula ku kalli shehu shi kansa ku kalli kaninsa Sheikh Abdullahi Nufodi ku kalli dan su Muhammad Bello ku kalli mata ma ƴan uwan su irin su Asma'u bintu Shehu ku kalle su ku kalli Muhammad al-Bukhari ku kalli Muhammad Sambo duk ƴan gidan dan Fodiyo ne ya suka yi rayuwa ya suka dau ilimi Mala Abdullahi Gwandu akwai fannin da kake jin bai rubuta littafi akai ba a cikin addini har da sauran bangarori na rayuwa alfiya baiti dubu 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 da wani abu guda nawa yake da su ha alfiyatun nikahi yake da ita abin da ya shafi mas'alolin aure ya waƙe su baiti dubu ɗaya da wani abu yana da alfiya a nahawu ba ma alfiya bace ta kai baiti dubu uku da wani abu al-bahrul muhit littafin hamul hawami na al-imamu suyuti ya dauka ya waƙe baiti dubu uku da wani abu har yau ba abu ga littafin ba ka dawo fannin arut na waƙe yana da littafi da ya rubuta usulul fiqh ya dau littafin al-imamu tilmisani ya rubuta ya waƙe shi shi ma alfiyatu al-usul ba wani fanni da zaka dauka face sai kaga Malam Abdullahi Gwandu yana da littafi akan wannan ka dau tafsirin sa Ziya'u Ta'wil da ya rubuta littafin cewa aka yayi girma wasu albajirai suka zo suka same shi suka ce algatu malam wannan ɗan uwanka malamai ka rubuta mawa kai rubuta wani shine ya rubuta kifayatu du'afa'is sudan kaji du'afa'u amma shi kanshi kifayatu du'afa'is sudan din mujalladi biyu ne to waɗannan su ne fa magabatanmu ƴan uwa haka suka ba karatu muhimmanci haka suka ba ilimi muhimmanci a gaba gaba kuma dama ana magana akan ilimin addini domin shine uba duk wani ilimi yana bin sa ne ko dai ya zama kanin shi ko ya zama dan shi ko ya zama jikan shi ko ya zama dan jika ko ya zama tattaba kunni ko ya zama uhuhu akwai ilimin da uhuhu ne na ilimin addini to haka waɗannan magabatan namu suka rayu ilimi a wajen su ba abun wasa bane to mu tafi gaba ta uku bayan mun ji yadda magabatan mu suke mu ya muke yanzu ya muka zanto yanzu ya rayuwar mu take shin mun yi kama da su koko mun zama fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawati fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana mun zama haka mun zama bi'sa al-khalafu li ni'ma as-salaf haka muka zama mun zama tirda ƴan baya sun gusa abinda magabatansu suka yi haka muka dawo muka zama a babun karatun addini yau kana iya cewa makin da zaka iya bamu kila a fanni na karantarwa kila an yi sa'a a ce a bamu maki 10 kaga maki 10 ko ba ka jin kanshin malamai su taimaka maka kai gaba ba ka jin kanshin ma ka taho 10 makin mu 10 ne a cikin dare in ma ban cika ba in ka kalli yadda ake in ka dauki karatu ana karatu a masallaci in fara da shi wanda shine na kowa ana karatu a masallaci kana iya samun malami na ta tab ina ta zubar da ilimi yana ta aman ilimi yana ta zubo ilimi kila wani littafi yake karanta na fiqh ina yana karantar da wani littafi na hadisi kila tafsiri yake yi ina yana karantar da suluki da sauran abubuwa masu muhimmanci na addini in ka leka masallacin sai ka ga adadin mutanen da suke ciki a gefe guda akwai dandali akwai teba abin nan da kali da aka yi a wasu gidaje duk gashi nan an jajjera a wajen ba za ka iya kirga adadin mutanen ba yadda ka san kudaje sun samu alewa haka za ka dan za ka iya kirga su haka ake a yau haka ake gas ga malamin a masallaci yana ta karatu suna jin loudspeaker amma magana su ma ta fi karfin loudspeaker sa kara haka ake kuma kazo kai mamaki kaga irin mutanen da zaka gani mutanen da ya kamata su yi wasu fada ne su ce ba masallaci bane can ba dakin Allah bane ba karatun Allah ake a can wajen ba ku me kuke yi a nan wajen a su suka zo suka kafa wannan akwai wani malami ya ban labari professor ne yace sun yi bincike a Zariyan nan a arewa ba inda yake Zariya da Kali halalar Zariya kenan yanzu ba inda yake Zariya da Kali ya shiya da Kali zaman kashe wando Zariya da ake ce mana birnin ilimi na taba zuwa wani gari wani yake ce mini ai ku Zariya ko kaza ta zo malama ce kar ko kaza an ce bata san alhamdu ba ai Bahaushe yace kaza bata san alhamdu ba sai ta juka a makogoro to kazar Zariya ita ba alhamdu ba ma ta wuce alhamdu tai bakara tai Ali Imran to amma tarihin mu abin da ya koma kenan duk arewa ba inda ya kai mu da kai da kallon kashe wando zama ai hira so da ka maganar ana da ilimi a Zariya zama tsohon tarihi labari ake ka bincika ka gani magana gaskiya mu yan gida ne mu yan gida bai fada ma dan gida gaskiya ba wa zai fada mishi kun ga abin da ya shafi karatun masallaci kenan na biyu ba magana karatun zaure ake ba in ka je zaka samu malamin mu na zaure wani kamus ne na ilimi duk kalmar duniyar nan ya san fassarar ta amma ka je ka ga daliban da suke zuwa karatu wajen shi kila duk shekara sai ya canza sabo duk wata bi kai sai ya canza sabobin dalibai ba da yaye su ba basu sha ba ba gwanne aka samu ba balle a ce a cire su yadda Bahaushe ke cewa kasu sha nono a da kansu suka gudu ba karatun in ka tafi inda ake irin bude courses na larabci na san hannun center ta taba shirya ta taba shirya ta taba kafa course din larabci ban sani ba ko har yanzu ana yi din nazariya da ake yi ITN na da shi akwai na al-muntadal lughawi a bakin titin tudun jikun central jama'atu ko duk ina suke ta kai ina suke magidanta ake wai waɗanda ba za su samu damar su je su yi karatu a gaban malamai ba aka zabo su aka zamanantar da abun a ce za a ba su certificate wata 6 sun gama elementary su sake wata 6 su intermediate su sake wata 6 su advanced ba za su yi ba a fara aji mutum 60 amma an yi sa'a baki na lissala ne hadin nan na ne ahalai to an yi sa'a gama da mutum 8 52 sun gudu cikin al'umma ce wannan malam sa'adu yace wagga al'umma me za ta yi a cikin zarafofin duniya mu dai ilimi muka tambaya ko a London ko a Arabia to wagga al'umma me za ta yi in ka tafi makarantun matan aure ne suke cika su ma in ka je rabi karatu rabi sai da kayan miya da atamfofi rabi karatu rabi sai da gwal rabi karatu rabi adashi haka ne ko ba haka bane iyaye na to kun ga duk waɗannan ga su nan halin da muke ciki a yau kenan to me ya jawo mana haka abin da ya jawo mana haka dalilai ne da yawa akwai dalilin da babu laifi mu kafa hujja da shi amma ba muna kafa ma Allah hujja da shi bane shine as-sababul qadr as-sababul qadri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Bukhari da Muslim da wasu malamai la taqumu as-sa'atu hatta yunfa al-ilmu kiyama ba za ta tashi ba sai an dauke ilimi babu fatan mu zama a cikin wannan zamanin amma mun yi kama malaman da suka zo fassara wannan hadisin kusan bakin su ya hadu akan cewa ilimin da za a dauke ilmun nubuwa ilimin addini ilimin annabta amma ilimin tabi'iyat sciences technologies wadannan za su ta ci gaba za a yi ta bincike a yi ta gano abubuwa amma ilimin addini za a dauke shi to kun ga wannan asbabul qadari ne ba yadda muka iya daga cikin alamomin abin da ke sheda akan cewa ana dauke ilimi shine qabdul ulama za malaman Allah za su yi ta mutuwa masana duk lokacin da wani malami ya rasu sai kaga da wuya a samu wanda zai zama makwafin sa idan malamin zaure ne a gida sai kaga yana karantarwa ya tsufa yanzu kila shekarun shi 65 ko zuwa 70 in ka kalla sai kaga a cikin almajiran su ba wanda yake da niyyar gadai ba yaya ake magana ba ƴaƴan dama mafi yawanci ga malamin yana karatu anan su kuma ga sun akwai filin kwallo a kusa da su dan malam ne gola a cikin almajiran shi waye ya tsaya yake karatun gaske to kun ga wannan sababi ne babba didda ba muna kafa ba baya halassa aqida ingantacciya al-ihtijaj bil qadar ba za ka zo ka kafa ma Allah hujja da kaddara ba sai ya maka ta sayyidina Umar magawo ya sata aka kamo shi yace wallahi yace haka za kaddara Allah li ce Allah ne ya kaddara min yi satan nan sai sayyidina Umar yace haka za kaddara Allah an qata'a yadaka haka Allah kaddara mu ma zamu yanke maka hannu kaga shi yasa ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace الفقيه كل الفقيه من يرد القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر تو wannan kaddara kan mu kafa hujja da ita dan hadisin da suke bayani akan fitinin da za su faru a ƙarshen zamani ba suna raunana musulmi bane karfafa shi suke al-allamah al-qaradawi hafizahullah yana cewa duk abin da suke a hadisan da suke bayani akan fitinu to suna ƙara ma mummune ƙarfi ne in ya tsinci kansa a wannan zamanin to ya ƙara dagewa a wajen aiki ya ninninka aiki to wannan abu na farko kenan abu na biyu taqasul himam himmomi su himmomi ba himma zukata sun mutu al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafin sa tarihu baghdad ya kawo tarihi a ƙarƙashin tarihin al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari wanda ya rasu shekara ta 310 malamin tafsiri na farko wanda ya fara rubuta tafsiri a duniya Jami'ul Bayan an tawili ayi al-Qur'an al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yana bada labarin malaman da suka zauna a Baghdad to da yazo kansa ya kawo wani abu mai ban mamaki yace lokacin da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yayi niyya ya rubuta tafsirin sa Jami'ul Bayan an tawili ayi al-Qur'an sai yace ma dalibansa kuna da buƙatar in muku shifta in muku imla'i in muku dictation na tafsirin al-Qur'ani tun daga Fatiha har zuwa Nasi suka ce kwarai sai suka tambaye shi suka ce kaman takaddu guda nawa za mu tanada sai yace ku tanaji takaddu 30,000 sai suka ce wuu ana ga tsumana ai inna zalika tafna dunahu al-a'mar sai wannan sai mu mutu ba a gama ba al-imam al-khatib al-baghdadi ya dora kan hannunsa akai yace wayyo Allah matat al-himam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yace himmomi sun mutu yanzu karatu ne aka maida shi haka na ce ku tare da ka 30,000 ce to shikenan bare in muku sauki ku kawo ta ka 3,000 to shine ya rubuta ya musu shifta takaddu 3,000 ya bayan ya gama sai ya ce kuna buƙatar in muku tarihi tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa zamanin ku suka ce eh ce kaman takaddu guda nawa za mu tana da shi irin wadancan na farkon suka sake cewa wayyo Allah ai malam sai mu mutu ba a gama ba yace to shikenan yace ma ta tilhimam al-imam ibn jarir al-tabari shi dai al-khatib al-baghdadi ya sake fadi a cikin tarihin sa yake cewa shekarun shi 40 a duniya kullun sai ya rubuta shafi 40 na ilimi kullun sai ya rubuta shafi 40 na ilimi da hannunsa shafi 40 to ka karanta tafsirin sa ka gani karanta littafin sa na hadisi tahdibul athar malamai suna cewa da ya gama wannan littafin ana jin sai ya kai volumes kila sun fada ne wani tsari ya dauka na sharhin hadisi da fitar da fiqhun sa da fitar da kalmomi gharibul hadis abubuwa da yawa to wannan sababi ne babba shine me taqasurul himam ko ka kira shi da mautul himam yadda himmomi suka mutu ga malaman mu da anan ga professors in yanzu za su zo su yi maka bayanin yadda dalibai suke karatu su kwatanta yadda su suke karatu da kuka za su kama yi a fannin boko to haka shike a cikin addini taqasurul himam himmomi sun gaza abinda magabatan mu suke na himma suna da ulul himma idan mutun ya tashi kai tsaye abinda yake mu yanzu cewa ake in kai ai ya iya na sallah shikenan in ka iya na sallah shikenan sababi na uku daga cikin sababban da suka jawo mutane ba sa son koyan karatun addini a yau akwai makirce makircen magabtan mu sun tsara abubuwa da yawa akwai abubuwan da suka shirya na kyamatar da karatun addinin a cikin zuciya daga ciki lokacin da aka yi mulkin mallaka malaman addini sun koma ba su da matsayi alhali da suna da matsayi a ƙasa ni nan da nike nan ba zan manta ba ina primary malamin mu na arabi haka ake faɗi malamin arabi ba wanda ya kai shi muni duka a makarantar muni ba na halittar sa ba talauci da rashi da kyama da kazanta ba wanda ya kai shi kuma shike duka ba malamin da muka tsana a duniyan nan kamar sa muna son malamin arithmetics muna son na english muna son na primary science muna son na health education duk muna son su muna son na hausa amma malamin arabu ba ma son shi sannan bare ni ba ina faɗa mana gaskiya ne ciwon mu ne wannan bai iya ba kuma bai iya ba sannan kuma an dauka har muka gama ina jin aji daya zuwa aji biyu kullun qul huwallahu mun sani ma da mun an goshi kawai a karanta qul huwallahu sai mu kama kawai da mun an goshi sai mu in an zo kafin ma ya shigo mai masa gaisuwa anakallahu kaifa asbata duk ban manta ba asbatu bi khairin wa abid ijlisu ijlis ma yake cewa mutun daya zauna in yace ijlis sai mu kama ijlis sai mu to wannan sai mun ci duka kan dinnan gobe ma kuma yazo sai mun sake yi kun ga wannan makirci ne na abokanan gaban mu suka tsara wannan sannan ba syllabus ba syllabus inda syllabus ba zai zo kulle mana qul huwallahu ba sannan ba za a binciki me yayi ba saboda bai da supervisor to wannan yana ciki in ka kalla wannan tsari ne da aka yi in ka dawo cikin gari an dade ana kyama a karanci addini mutun ya zama zai karanci addini kyamar sa ake kyama ake a tsakanin abokanai zan buga mana misalan malamai guda biyu zan faɗi sunayen su malami na farko Shabis Fulkarzawi malami a kasar Masar a da yanzu yana kasar Qatar Allah ya tsare shi ya bada labarin yadda ya shiga Azhar yace baban sa ya rasu tun yana dan karami in ban manta ba an haife shi 1926 in ban manta ba baban shi ya rasu tun yana dan karami sai ya zama ɗan uwan baban shi suke renansa sana'a sai ita ce awan audiga awan audiga sannan suna noma yace tun yana yaro sai Allah ya sa mishi shi baya son komai sai karatu shekarun shi 14 ya haddace alƙur'ani shekarun shi 9 ya haddace alƙur'ani so da kai kai shekara har 14 bai shiga primary ba sai dai su je gona sai dai a je awan audiga in aka je shi ba zai iya aikin komai ba sai dai ya koma gefe ta tilawa shi ta jin haushin shi in an yi magana sai ya ce in an ce wai kai ne kake son kai a rayuwa sai ya ce shi Azhar yake so ya shiga malami yake so ya zama waɗannan ƴan awan audigan ka ji fadin awan audiga sai su ce masa so kake ka je Azhar ka dawo ka zama malamin addini ka zama liman in mutum ya Azhar ya wuce ya zama liman haka suke ce masa kun ji misali na farko ko misali na biyu malam Abubakar Gumi da kansa ya bada labari a cikin waya stand manufata da Hausa yake cewa lokacin da suka gama middle Sokoto da manya-manya ƴaƴan manya na ƙasa ƙasar Arewa shi aka zo ana magana kowa burin sai ya tafi Katsina College Barewa yanzu sai ya ce shi yana so ya tafi kulliyatul qudati ce makarantar law school ta Kano wadda ta zama SAS ko shi shi ce yake son ya je shi kawai suka tuntsire mai da dariya sai kake ka zama malami ko alkali malam yana ba da labari 1991 tsohon shekara ɗaya ya rasu yana ba da labari a waya Aisan Firasu da Dr. Tsiga ya ce masa har yanzu in na tuno wannan magana tana damuna yanzu malamin addini kyama abin kyama ne alkali mai yanke hukunci a makofin Allah abin kyama ne to kun ga wannan ba wani abu bane sai da aka sa mana kyamar haka tun daga primary za a sa maka kyama ka taso yanzu misali da za a zo a daidai wannan lokacin a ce waye yake son ya zama malamin arithmetic kowa zai daga hannu so da zai zo cikin kwarjini da kama mai kyau shi kuncin da tsohon malamin ko guda biyu ana zafi ya sa malamin biyu sannan da yar cikin dukkanin su sun fi malamin din tsawo duk dai wani abu na rashin tsari to yana tare da shi ga bulala asuwakin shi ya kai inci 80 a hannu kuma haka zai zo aji yana karantar da mutane kuma addini tsakaninku da Allah wa zai sha'awa wannan nawa ne kuma albashin shi kun ga wannan abin nan shiri ne da aka yi so daga mulkin mallaka yana cikin abin da ya jawo mana karatun addini ya zama ba shi da daraja a cikin zukatan mutane sannan idan mutun yayi ya san bai da makoma ya kai zama liman din yadda aka fadi yayi anakallahu akramakallahu afakallahu duk sune wannan ya ustaz duk sune abinda kai ake tsammanin mutun ya zama kenan idan ya karanta addini wannan ya jawo wasu shekaru can daliban Azhar sun taba zama suka yi wani taro kusan ina jin lokacin da Azhar ta cika shekara 1000 suka zo na suka yi taro akan ya za a yi a samun mace Azhar ci gaba a samun da canji a samun ta yadda za a ba masana addini wanda suka karanta manyan kulliyoyi guda biyu da ake da su a Azhar faculties na addini guda biyu kulliyatu shari'a da kulliyatu usuli bi kulliyatu shari'a waɗanda suke fitowa a matsayin alkalai kulliyatu usuli din su kuma wanda suke fitowa su zama malamai masu karantarwa har da tarbiyya education da sauransu to ya za a rika ba su dama su ma su rika shiga wasu fagage na gwamnati suna aiki suka yi wannan tara dalili na biyu a karkashin makircin abokanan gaba bayan mulkin mallaka akwai almadarisu tansiriya makarantu na missionaries da aka rika budewa yaro zai taso yana karatun ya fara karatu a gida yana dan karatu sai a dauke shi a kai shi boarding da ya dawo an je can an kai shi boarding shi kenan kawai ya manta da karatu din islamic studies ake karantarwa malamin islamic studies bai iya larabci ba ya zaka karantar da addini ba ka jin larabci akwai zalunci a cikin wannan ko babu ka dauki mutum ya zai karantar da boko baya jin turanci ba zai yi ba wannan yana cikin zaluncin da aka mana to zaka samu sai yaro ya fara karatu a gida yana karatun addini sai a dauke shi sai a kai shi boarding kwa ba a fi shekaru ba bazan manta ba har yanzu na kantinu da wani dalibi na ya taso yaro ne mai hazaka tun yana dan karami ya haddace izifi biyar yana dan mutsiri yana primary ya haddace zai biya maka daga suratul juma'a zuwa nasi ya gama primary aka zo aka ce za a kai shi FGC na samu baban shi na ba shawara na ce ga makarantu muna da su masu kyau a Zaria ka kyale shi ya je makaranta da ya ci gaba da karatun shi ya ce a shi ya samu admission abokin shi ne ya samu mishi ban san wahalar da ya sha ba na ce to Allah raka taki gona kai a GC an dawo to yaron yana nan ko yanzu ya gama university tinti ina jin yau shekarun shi kusan hudu da gama university bai samu aiki ba yana nan yana buga-buga kullun yazo kukan da yake min kenan malam ina son in yi karatu yanzu wallahi bazan iya ba bazan iya yi ba an sa ni kaza an sa ni kaza an sa ni kaza an sa ni kaza sai to cayan bashiri tun rani dayyati saiful laban haka balarabi yace to shine wannan to kun ga wannan yana cin abin da aka yi shi ma aka hana mutane su zama sun koyi karatun addini in ya taso tun da ya samu wannan matsala zuciyar shi ma ta riga ta ko wannan fadin da yake ma ni na doka da baki bai kai zuci ba to shi ma in ba sa akai ba ƴaƴan shi haka zai zo ya sa su shikenan haka al'umma za ta ci gaba da tafiya ba ranar da za a samu gyara. Allah shi kyauta. Dalili na uku shine secularism da ake da shi, fasl ad-din an al-haya, ya haifar mana da matsaloli da yawa. Rayuwar mutane daban, addinin su daban. Ba mutumin da ke jin cewa addini na da ta cewa a rayuwarsa, so da ka yadda kai limamin sa ne ya ja ka sallah, ka ja shi sallah a masallaci, amma ba za ka ba shi shawara kan iyalansa ba. In ka ga yashi tana yin wani abu, zai ce a malam kar ka shiga harkar wannan family issue ne. In dan siyasa ne kana masa magana, zai ce a malam wannan harka ce ta siyasa, kai ba dan siyasa bane. Ya za ai kana malami ka sa kanka a siyasa? In dan kasuwa ne kai mishi magana wani kasuwanci da yake na haram, sai ya ce maka a wannan business ne. An raba addinin mutane da rayuwarsu. Sai ya zama malaman addinin, idan ka ga mutum ya zo yana jin yana da bukatan malamin addini, shi ne zai maka tambaya kan kabli da ba'idi, ko kuma da azumi, duk tafsirin da kaje sai matasa sun ruwoto me hukuncin mutumin da yana azumi ya kwanta ya mafarki. Shi ce ne kullum sai an yi wannan tambayar. An ga su mana haka ne ko ba haka bane? Kware da ni. Shi ke nan tambayoyinmu, abinda aka dauka malaman addini su ba da amsa kenan akai. Wannan shi ya jawo to sai mutum ya ji cewa to dama amfanin su kenan a cikin al'umma, ulama u dawratil miyahi su gabaki da rayuwarsu ta bayi ce. Shi ke nan mutum ya ce ba zai yi ba, ba sha'awa abu. Dalili na gaba shi ne iyaye da kansu ba su ba da goyon baya ƴaƴan nasu su yi karatu. Su ba su yi ba, sannan ƴaƴansu ma ba su son su. Zan yi muku tambaya ta adalci, nawa kake ba kowa na daga cikinmu nan, nawa muke ba dawa a karantar da ƴaƴanmu a makarantun boko, kuma mu kira me latin a gida, nawa muke kashewa, sannan nawa muke ba dawa a kudin islamiyya? Mi makan mu adalci, kowa ya makan shi adalci a zuciya, ba sai kai magana ba. Wanda kudin islamiyya dan shi yafi makarantar kudi, suka fi kudin makarantar boko, shi ya daga hannu. Kai da kudi da daga hannu na ce ai ban samu ko ɗaya ba, to ya za a yi karatun addini? Ba inda za a yi karatun addini, ba ta lokaci ake yi. Yanzu wata fitina ce ta zo, irin private schools din nan na neman kuɗi da suke ake buɗe su. Za ka samu yaro da can yaran mu za su je da safe sai su tashi da azhar, su dan zo su yi bacci a ɗabi'anci, a ilimi ana buƙatar wannan lokacin a huta a musulunci. Kwakwalwar yaro ta huta zuwa la'asar, kafin la'asar a tashe shi a mushi wanka a tura shi islamiyya. Yanzu sai aka ce akwai lesson. Idan ma waye ta kusa ko ne ku, sai a ce gabaki ɗaya kullum ma makarantar bokon zai je har da Asabar da Lahadi. Kuma iyaye suke yin wannan, kuma kun san sharrin da bai ya gama, sai riga an ji ana sata jarabawa. An gama wannan ma ɓata lokacin, kuma sai riga ana sata ansa. Yayi wata makaranta sai a ɗauke shi a kai shi wani ƙauye a ce ya je can ya zana jarabawa, an fi ci a can. Can ne ake yi inda ba 'yan sanda, eh, magic center. Haji wai santoci ne na mu'ujiza, miracle da magic, almarakizu sihiriyya, almarakizu mu'ujiza, su mu'ujizozi ne su. To wannan musiba ce babba, iyaye suna cin waɗanda suka ba da gudunmuwa akan kada ƴaƴa su karanci addini. Tun daga yadda suke nuna ma yaran, za ka samu wani ma addinin ya karanta amma ba ruwan shi, ko ɗan shi ya yi ko kai ya yi, shi burin shi ma kaɗan shi ya biyo hanyar shi, shi ya samu matsala ne. Ƙaddara ce ta kai shi nan, to yanzu yana son wannan ƙaddara ta tsaya daga kan shi. Magabatanmu su suke ƴaƴansu su gaje su, shi yasa da wuya ka samu wani daga cikin magabata ƴaƴan shi ba malamai ba ne. In an ce maka Abu Hatim, akwai Ibnu Abi Hatim, haka suke duk za ka yi ta lissafawa. kuma tsari suke ma ƴaƴansu. Ibn Abi Hatim yana bada labari da kansa a game da yadda ya zama malami. Yace ya taso yace zai je Makka ya karatu wajen wani babban malami, sai baban shi sai yace hatta tahfazal qur'ana, sai ka haddace qur'ani. Yace na zo na bunfi shekara 13 bana haddace qur'ani, na sake zuwa na ce baba zan tafi, sai yace a'a lokaci bai yi ba, sai wannan azumin ya zo ka ja tarawih ka ja tahajjud mun ji haddaka daidai take, sannan sai ka tafi. Haka suke tsara wa ƴaƴan su karatu, addini shine a gaban su ba wai duniya ba. Daga cikin manyan dalilan da yau suka dauke hankalin mutane a game da karatun addini akwai al-mulhiyat, abubuwan da suke shagaltar da mutane na rayuwar duniya. In babba ne yace maka kasuwanci ko yace maka shi aiki yake zuwa, ba yi da lokaci. Da na san muna yara muna zuwa karatun zauri, idan muka je akwai wadanda muke karatu da su, zaka same su ƴan kasuwa ne a nan sabon gari, wasu a kasuwar Tudun Wada, wasu ka a kasuwar cikin Zaria, zaka same su da littafan su, sai sun gama karatu sannan za su zo su tafi su bude shago. To yanzu fa kuma waɗannan ƴan kasuwar da su suke rike rayuwar malami, malamin nan da ya bada rayuwar shi ya zauna, su ne ba za su yi da rayuwar shi ta tsozarta ba. Wani idan zai zo da mashin ɗin shi zai zo sai ya jefo sai ya dora buhun shinkafa a baya, buhun shinkafa katoto malam ba zai sani ba, kawai sai dai a tura ta cikin gida a kai masa, ko ba zai ce shi ya kawo ba. To yanzu haka ake yi, muna da masu kuɗi, muna da ƴan kasuwar da in suka je suka gama shagalin su a kasuwa to kuma suna da dandali, ba za su dawo gida ba sai 10. Ni nan da kaina ba labari aka bani ba, na san santocin ƴan kasuwa na daddare, in sun ci kasuwa kuma sai su ci dare, sai su ci fira, gidansu ma iyalansu ba za su gansu ba sai sun yi bacci. Kuma zai fita kila tun 9 safi ko 8 ya je ya kasuwanci, in ya gama ba zai dawo ba, ba ta'alimi ya tsaya akai a masallaci ba, a fira yake yi. A gama suna da dandali a kawo mai tsire ya zo, mai balangu ya zo, mai kaza ya zo, mai doya da kwai ta zo, mai kaza su cici, shikenan da ya dawo gida ya kwanta ya bacci. Ba karatu, ba zai yi karatu ba. To da haka ake. Sannan ga abubuwan da aka samar mana a yau, waɗannan abubuwan na kallace kallace su talabijin, tashoshi ga su nan ba su da iyaka, ba za ka iya lissafa tashoshin da ake da su ba. Ga waɗannan abubuwan na social media na internet da ake yi, wani yaro yana karanta medicine, haka na faɗa masa, yace ai malam wallahi ba a bar mu mai karatun addini, yace ƙarya kake yi, kai makiyin Allah ne, ƙarya kake yi, ana banka kai karatu, kai ne dai ba za ka yi ba. Ran nan kawai shikenan, can wajen karfe nawa sai na gan sai na duba ta WhatsApp, sai na gan shi online, sai na kira shi, sai na ce wannan lokacin waye, waye wallahi yanzu waye yake saman layi yanzu, ba kai bane wannan lokacin, ba za ka diba ka je ka koyi addini ba, ka ce medicine ya hana ka kai karatu, kana kalama medicine. A yanzu da zan lissafa muku, akwai manyan malamai da na san su a kasashen Larabawa musamman Masar, fannonin su ba addini suka karanta a jami'a ba, amma yanzu addini ma ya rufe su. Wanda suka san, wanda suke bincike a hadisi a cikin ku a yanzu sun san Abu Ishaq al-Huwayni ba malamin addini ba, bai taba karanta addini a makaranta ba, Spanish language ya karanta. Amma yanzu muna da malamin hadisi kamar sa a duniya, a cikin wadanda suka bayyana ban sani ba in akwai, ni dai ban sani ba. Dr. Muhammad Abdul Maqsud malami ne a kasar Masar, ajir ya karanta a fannin sa ana ji da shi, amma addini ya lullube shi yanzu. Dr. Muhammad Ismail al-Muqaddam yana da littafai yanzu, ni dai wanda na mallaka sun fi 20, likita ne, bai karanci addini a jami'a ba, likita ne na yara. Sheikh Mustafa al-Adawi malamin hadisi ne, yana Masar, injiniya ne. To sai wa kuma hujja su, sai mutum zai ce kaza, a'a abubuwa. Sannan ga kwallo, kallon kwallo ran nan wani yake min wani bayani, yake cewa da a jami'a ɗaliban da aka san su ba su damu da shagala ba, ɗaliban medicine, yace wanka ma ba su cika yi ba, ga su likitoci daliban likitanci amma ba su da lokacin wanka ba su da lokacin kwalisa shi amma yanzu zaka samu computer dalibi yana free clinical bai ma je cin shika ba amma da zaka kalle da zaka bude computer su kage dan kwallo kage pins na kwallo da suke ci sai kai mamaki amma an ka mishi magana zai ce ai medicine yake karanta bai da lokacin da zai karanta addini ni nan da nake tsaye a gaban ku saboda tsari da tausayin irin waɗannan sai da na kirkiri karatu na zauri ranar Lahadi kawai zan zauna tun karfe 10 har zuwa karfe 2 rana bayan an yi azhar ma a ci gaba domin mutane su zo irin waɗannan zuwa su mutum nawa suke zuwa ba za a yi ba abun ba a zuciye yake ba waɗannan mulhiyat din ga sunan sun shigaltar da mutane su suke shigaltar da su social media nan wani wallahi sai wata rana na taba jin wani yaro yana bada labari yace ai yana chatting tun karfe 9 dare bai aune ba kawai sai karfe 3 dare da kunne na naji wannan labarin ya zo cewa yana bada labari yana tira da shi da abokanan shi karfe 9 dare har karfe 3 dare wani yana chatting da suwa suwa ne ne wace fire yake tambayoyin addini ake mai yake ta bada amsa a matsayin sa na mufti koko a wani professor ne a fannin sa ake ta mishi tambayoyi yake ta bada bayanai koko wani research yake yi domin ya gano wani abu mai muhimmanci a chatting yace yake da suwa yake chatting kaga mulhiyat daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen ba a san karatun addini hadda manhaji manhaji ya taimaka karatun addini yadda muke koyan sa bai da manhaji dan littafin da kage dama sai kaje gaban malami kace gashi da shi zaka fara da abin da kage dama wani yaro ya taba zuwa yace zai karatu a waje na nace to me zaka yi sai yace ai shi bulugul maram zai fara littafin hadisi na ibnu hajar bulugul maram min ajlis al-aqam sai nace to bulugul maram sai nace akwai littafin da ake kafin bulugul maram kai su ka san su kai dufulatul maram ya kalla dufulatul maram kun san wani littafi sunan shi dufulatul maram a cikin ku ce kai murahaqatul maram kai rushdul maram yace ya nace to ai su kamata kaje ka nemo sun ka nemo su ka dawo maka har yau bai dawo ba dawo ba littafin ai ya ce bulugh ba ai sai mutum ya zama yaro ko sanne ya zama murahiki in ya zama murahiki sanne ya kai marhalatul rushd sanne ya zama marhalatul ya kai marhalatul bulugh to shi ya tallake bulughul maram zai bai dufula ba bai murahaka ba bai rushd ba to kun ga shine wannan ba manhaji me yasa mutane suke sha'awar su boko har yanzu sirri ɗaya ne idan kila yayi firi naziri a wannan zamanin ya gama yayi naziri kila hadda yayi firi bayan ya gama prep ya tafi primary ya gama primary ya tafi junior secondary school ya gama junior secondary school ya tafi senior daga senior kila ya sa a kai tsaye a dauke shi a jami'a ya gama degree da ya gama degree sai master da ya gama master sai PhD ko dalibi kenan sai kuma ya zama malami ai ta sa mishi sunaye kala-kala har babban na ƙarshe ba haka bane shi ke sa mutane suke da sha'awar su bayan kuma dan abin da ake samu na biredi daga baya amma wannan shine asali tsari so daga duk lokacin da kake son mutane su yi karatu to sai ka musu tsari wannan ya jawo ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya da aka yi a wannan zamanin namu kusa-kusa Sheikh Muhammad Ibn Ashur rahmatullahi alayhi ya taba zama babban mufti na kasar Tunisia yazo ya zama sheiku abin nan Zaituna babbar jami'a su tace Jami'atul Zaituna da ya kalli matsalolin da suke fama da su a Tunisia na addini ya rubuta wani littafin sa mai muhimmanci ya kai shafi 450 ya sa masa suna Alaysa Subhu Biqari wannan littafin Ibn Ashur ya rubuta shi ne domin jaddada manhaji na addini a kasar Tunisia ya za a samar da tsari da ɗaliban addini za su riƙa koyan karatu a kansa ta yadda ijaza ma za a riƙa baka in ka tashi ka tafi wajen malami zaka fara karatu ka sauke wannan littafin duk littafin da ka sauke a baka ijaza in ka sauke wannan littafin a baka ijaza kamar yadda ake bada certificate a makarantun boko to ya zama ana bada ijaza sannan da karatunka zai sa dalibi misali a ce yana Zaria sai ya samu admission a Sokoto to zai tafi da wasiqa daga malamin da yake karatu a wajensa a Zaria ya tafi wajen malamin da zai je karatu a wajen shi a Sokoto ya ci gaba da karatunsa kuma wannan littafa kuma ba zai samu bambancin karatu ba muna da wannan da littafin da kage dama zaka je da shi gaban malami wanda bai iya jan baki ba ma bai san ma yadda ake sai ya juya littafi haka kuma sai ya zo gaban malami ya ce littafin zai karanta idan a masallatai ne ba tsari littafin da ake karantar da mutane a masallatai sun fi karfin su mutane ba su iya komai ba sai ka dauko musu sayyid al-bukhari kace zaka karantar da su kace ai so kake karantar da al-kutubus sita a kila ma anan zaka koya kai har wannan ba daidai bane ko kace zaka fara musu da al-muwatta na al-imam malik ko kuma kai tsaye in fiqhun malikiya ne kai ba zaka fara musu daga kasa ba an taba kira na wani taro a wani masallaci za a kafa za su kafa karatu bayan an gama ni aka sani ne jawabi akan muhimmancin ilimi na gama ɗaya daga cikin malaman da aka ba su zai karantar da karatu an bashi ya karantar da fiqhu yazo ya tambaye ni ya ce alagatu malam wani littafi zan karantar da su a shawara nace ka fara musu daga kitabul akhdar yace ai an ce an taba karatu a masallacin har muktasar an sauke nace alagatu malam ka ji tsoron Allah kaga alama muktasar anan ce ka dauka kai za ka yi gini ne na farko ina faɗa maka wannan ne tsakanina da Allah amma karshe ba haka aka yi ba daliban yana jin tsoron su za su gudu ba za su saurare shi ba karatun fa masallaci ba karatun zaure ba karshe wannan littafin da na bada shara ba ya aiki da shi ba aka je aka dauko wani littafi kuma karatun bai dore ba an daina yi to kun ga irin wannan abun saboda kaman hajina da tasiri sosai a karantarwa sannan daga cikin matsalolin akwai hanyar karantarwa ita kanta bayan ka samar da manhaji syllabus na karantarwa to hanyar da zaka buka karantar din tana da tasiri ita ma dalibai akan guje ma karanta addini saboda wani zubin hanyar da wasu malamai suke bi ta karantarwa kila akwai tsanantawa a ciki kila wata tsohuwar hanya ce shekaru 100 kaza ita ake amfani da ita ita ko hanya alwasail mutajaddida wa mutaghayyira almaqasid thabita manufar tana nan amma hanya na ta canzawa hanyar karantarwa tana ta canzawa daga can zuwa can so daga a canza hanyar karantarwa hatta littafin da ake karantarwa wani zubin na koyon addini har yanzu wasu da bugun dutse ne kana nuna ma dalibi wani zubin ya kalli wannan al-hasan maghribin sai ya ce kai malam wannan ai bazan iya sai ya gudu amma in ya ga rubutun littafi mai kyau mai daukar ido to wannan yana bashi sha'awa me yasa yanzu a masu da'awar zamani suke mai da abubuwa na ado yanzu wasu da in za a yi wannan tarin da za a yi sai ka zo ka ganin wajen kamar kalashe shi saboda kyau an yi wasu rubuce-rubuce masu dauka to wannan kuma a sa ɗaya tun daga nan bakin gate to wani ba nan karatun yazo ni yayi ba amma wannan kalas zai gani sai ta jawo sai ya ce ai sils aka ce za a yi abu kaza bari yazo ya ga me ake yi to duk waɗannan ya kamata mu kalle su mu ci gaba da yin su waɗannan wasu daga cikin dalilai kenan suna da yawa barkatai amma dai waɗannan waɗanda zan iya kawowa kenan to ya zame mu magance waɗannan wannan matsalar daidai gogodo a cikin abin da ya rage mana na rayuwar mu ko mu aza ginshiki na gyara na farko shine tasihul manahij wa turki tadris in muna son a dawo a karanta karatun addini dole sai mun gyara manhajin karanta addini a zama dalibi idan yazo akwai littafin da zai karanta kuma ya rika jin marahil zai tafi level level ne in ya gama wannan level din ya san matsayin sa a bashi ijaza in ya gama wannan ya gama san abu na farko kenan sannan na biyu nau'an ta hanyoyin karantarwa kan mu dau hanya daya kawai ta karantarwa dai hanyar da nake ganin za ta iya jawo mutane a wajen su koyi addini to mu rika yin wannan abu na uku iyaye su ji tsoron Allah ko da su ba su karatun addinin nan ba su karfafi ƴaƴansu su in dai muna son mu kubuta mu yi makan mu karatun tana su iyaye ko da su ba su samu dama ba to su matsa ma ƴaƴansu su idan kai ɗanka ka fahimci ba zai ba taimaka dan makwabcinka yi in dan makwabcinka na yi ka samu gyara insha Allah in babban bai ba mai zai mai zai mu taimake su a riƙa ba da scholarship yaro yana karanta addini ya zama ana da wasu cibiyoyi da suke ba da scholarship karatun addini kawai zai yi in ma yana bokonsa yana bokonsa amma dai a ce an ba shi scholarship dan karanta addini ba sai kai waɗanda suke engineering ba ba sai wadanda suke medicine ba, ba sai wadanda suke law ba, ba sai wadanda suke accounting ba, ba sai wadanda suke sauran fagage da ake na ilimin rayuwa ba. Ilimin addini ya zama ana da mu'assasat da suke ba da scholarship dan karantarsa, ba kuma kawai hadda Qur'ani a zo ai musabaka ba shike. Daga ciki irin waɗannan cibiyoyin su zama yadda ake wata cibiyar mai kama da wannan a Sokoto tana yin musabaka karatun Alkur'ani, to irin wannan wannan iktirahi ne ga shugabanni nan duka a kusa da ni, iktirahi ne, shawara ce su kuma su fito da gasar karatun addini, fannona na addini a tsaya ai tsari. Yanzu gasar karatun Qur'ani kowa ya haddace Alkur'ani, ɗan yara da mata kowa yana hadda da ana yi, kuma musabaka ce ta jawo haka. Shekarun baya ba a da wannan ci gaba, to yanzu shi ma karatun addini na fahimtar fassara addinin ba zallar hadda Qur'ani ba, to ya zama ana da tsari na samar da gasa a cikin su, yana cikin wannan hanyoyi ne muke yi muna lalibi a cikin haske ai a gwada wannan a gani. Sannan malamai kar su gaza, ita ma wannan hanya ce su ci gaba da dagewa. Duk wanda ya tsinci kanshi a wannan fagen a yanzu, to kai yace zai ja baya saboda duhun hanyar, a'a ya ci gaba da samun batira, ya sami imbata, ya amfani da sola, duk abin da zai ya haskaka titin nan, to ya ci gaba da yi, kada ya daina tafiya, a ci gaba da tafiya ka a gaza, a ci gaba da karatu. Sannan hukumomi da ake da su ba zan faɗi gwamnati ko so ɗaya ba a cikin bayani, ba abin gwamnati, gwamnati ba za ta gyara mana addini ba. Ƙungiyoyi da ake da su na addini su ma su kallo wannan, su kalli tun daga islamiyyu, malaman zaure, duk a kalle su me ake musu, wani tsari ake da shi. Kwanan nan naje na kai ma wani malami ziyara, bayi da lafiya malamin zaure ne, sai da na kusan kwalla irin rayuwar da na ganshi yana ciki, duk mutane ba su sani ba. Ya koyi shekara, ya fi shekara 40 yana karantar da mutane, amma ba wanda ya rayu ya damu da rayuwarsa, la kungiyoyin addini wala ɗaiɗaikun mutane, shikenan zai mutu da ilimin shi. Kwana biyu kaga an fara saida littafansa a kasuwa, ɗayan shi suka fara ɗibowa suna saidawa buhu buhu, ya ta tara ya ta tara. Kuma nan kai ne kamar kake ta balla, kake ban labari wani lokaci wani mutumi wani malami kawai da ya ga ya kusan tsufa kama shi, kawai ya ta siyo da saida littafan shi, ya ce shi guba zan ban musu komai ba, ce cinye kayana zan yi, ni na tara kayana kuma zan ci. Ya zagi ƴaƴan shi astaghfirullah, ya ce duk gasunan nayi su yi karatu sun ci, ya ce kawai cinye abuna zan yi. Sai ya ibi littafan shi buhu kaza ya kira ka, in kai ɗalibin ilimi ne ya ce ka siya, shi dindicin ya kana zan yi kafin in mutu. Sai da littafai yake ta yi, akwai bala'in da ya wuce wannan? To wannan ina ganin su ne wasu daga cikin shawarwari, sauran kuma bayanan shawarwarin suna cikin matsalolin, domin matsala wani zubin ita ke fitar da magani. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci, abinda muka ji Allah madaukakin sarki ya taimake mu, ya mana gamdakatar, ya ba mu ikon gyarawa wannan matsala. Allah karka kashe mu ba tare da mun ga mun fara ganin gyaranta ba. Magabatan mu sun rika ma ƴaƴansu nasiha akan haka tintin, in suka ga ƴaƴansu ba sa son karatu sun suna musu nasiha. Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi littafi ka cokan ya rubuta ma ɗansa Al-Qasim, yace da ya karanta da ya ga muhimmancin haihuwa, ya roki Allah ya bashi ƴaƴa, sai Allah ya bashi ƴaƴa 10, maza biyar mata biyar, sai maza guda hudu suka rasu sai daya, shi kuma dayan sai ya taso bai san karatu, yana sai ya zama di mala. To shi ne ya rubuta masa wannan littafin, ya samu suna Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Maliki, dai daga cikin manyan malaman Malikiyya, yana da littafi da ya rubuta An-Nasihatul Waladiyya, da ya mai ayyansa guda biyu nasiha akan karatun addini. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alayhi Abu Hanif, yana da littafin sa Ayyuhal Walad, nasiha ce ya madansa. Sannan ga Abu Ishaq Al-Albayr, da yayi doguwar kasida akan dan sa ya tashi ya karatu, tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a'a sidqin ayasa ayaya sahi anta da'awtu anta Abu Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi izzuka law aqalta إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نعيت هو العضو المحند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت هو يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت حكا يتمسب في يد بيتي ليري ينا مسا نسيحة شوية تاشي كغتن الدين ألا يبامي إيقوان حكا Allah ya saka mu kowa da alkhairi tun daga shugabanni nan ga sunan shugabanni na malamai na Allah ya saka musu da alkhairi da kuma sauran masu sauraro da shugaban zama Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi gabaki daya Allah ya sa abin da na fadi ya zama ya amfanar kurakuran da nayi kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malaka alkhairi babu shakka malam ya kosa ƙwarai da gaske fatan mu kai Allah